Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasararu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da saki saduwa da ku a cikin wannan shiri na kowanne gauta. Wanda ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya bada dama. Muna tare da abokin aiki
Salisu Bafai wuke fatan kasancewa da ku a cikin wannan shiri na kowanne gauta da ya kasance na musamman.
To da fatan za a biyo mu. Malam Salisu barkamu da Juma'a.
To dan uwa da fatan an yi sallah lafiya.
Alhamdulillah Allah ya amsa ibadanmu.
Amin ya rabbi.
Kai tsaye mu shiga cikin shirin majalisa ta dokoki, ma'ana majalisar dattawa da majalisar wakilai kenan haɗin gwiwa ko?
Na ƙasa ba?
Eh majalisar dokoki ta ƙasa ta miƙa kasafin kuɗin nan da ta amince da shi a makon jiya.
A makon jiya 5 ga watan Disamba da muke ciki kenan.
Eh to ta miƙa wannan kasafi zuwa ga fadar shugaban ƙasa. Wanda kasan bayan wannan ne shi kuma shugaban zai samu lokaci ya nazarce shi bibiya idan da akwai wasu gyararraki ko kurakurai da yake ganin majalisar ta yi a ciki ya ƙara mayar mata zuwa ga matakin da zai sa hannu akai ya zama ya zama duka a fara aiwatar da shi.
Wannan bayani naka babban mai taimakawa shugaban kasa akan harkokin majalisa Honorable Umar El Yakub shike tabbatar da shi ga jaridar Punch.
Eh to kuma kasan da mun shi wannan kasafi kamar yadda muka faɗa an tantance ko kuma amince da shi daga ita majalisar. Kafin nan dole kasan ita ma majalisar sai ta yi aikin ta na duba duk bangarorin da suka shafi kuɗaɗen da aka zuba a wannan kunshin kasafi. Abin da kawai ya dauki kai hankali na ciki Salisu Bafayo shine korafi da al'umma suka rika yi game da shi wannan kasafi da shugaban kasa ya gabatar cewa akwai wasu muhimman bangarori da suka shafi al'umma wanda ya kamata a bawa shi muhimmanci a cikin wannan kunshin kasafi irin abin da ya shafi ilimi lafiya da noma kaga duk waɗannan bangarori ne wanda al'umma suke jin cewa shine abin da ya fi shafar su kai tsaye to amma sai aka ga kuɗin da aka ware masa bai zama daidai da abin da ake fatan wata kila a ware idan ga ƙasa da ake fatan samun ci gaba kenan ko kuma mata kai ga mataki na ci gaba
to bayan wannan ma dan uwa ka san bangaren majalisa aikin ta ne ta za da tsifa a wannan bangarori da ka ambata yanzu
shine dama alhakin da aka ce yara ta yi a wuyan su idan da akwai kurakurai din daga bangaren zatarwa su gyara sai su mayarwa da shugaban ƙasa shi kuma ya sa hannu abin na ganin shine ya zama doka za a zo a aiwatar da shi
to sai ake ganin su ma daga bangaren nasu waɗannan bangarori muhimmai ka ambata da suka shafi al'umma kai tsaye ana ganin ba su samu kyakkyawar kulawa ba
eh to kuma ka san hakan ma ana alakanta shi da matsayi na tattalin arzikin da kasar muke ciki
amma hakan kuma bai hana ai ita majalisar ta yi wa kanta ƙari akan kuɗaɗen da take buƙata
sosai
daga bangaren zartarwa ba
ta yi wa kanta ƙari sannan an yi ƙari ga wasu bangarori waɗanda duka sun shafi manyan ayyuka da ake so a aiwatar a cikin ƙasar nan
kuɗaɗen da masana tattalin arziki ke yunkoki da cewa kamata a ce majalisar ta ma rage
to shine da mun ban kalubalen fatan shine Allah isa wannan karo majalisar ta yi gyaran da ake tsammanin za ta yi din ko kuma majalisa ko kuma shi shugaban kasa za a sake wata kili yin wani kwaskwari ma a cikin al'amarin kafin kaiwa ga matakin aiwatar da kasafin
wato in na fahimce ka dai fatan kare kasance an dan sake samun nawa kutan kucin abubuwan da aka dinga gani a baya
to kasan ai a bayan din da ma an yi jalla ku jalle ta kai wa shugaban kasa shi kuma ya ce akwai gyararraki ya ƙara mayar mata
ta kai jallin ga wasu abubuwan ma ana cewa ba za a aminta da su ba
to shine ai
yayin da bangaren majalisa a wancan lokaci take cewa za ta yi amfani da karfinta
sosai ma kuwa
na bitu fawa
na amincewa da shi in dai har ya wuce ka'idojin kwanakin da saka bayar shugaban kasa bai sa hannu ba
to wannan haka yake
to kasan wannan duk an ya faru ne a dalilin takun saka da ake gani tsakanin gwamnatin ta wancan lokaci da ita majalisar
wanda a yanzu ana ganin ya sha bamban
to yanzu ana ganin ya sha bamban al'amarin irin kamar dukkan daka shi kan daka ne
tankadan
bakin gado
haka
to ka gani
amma ka san cewa wannan magana ta batun kasafin kuɗi yana da alaka da makoma ta tattalin arziki a ƙasa baki da
to yanzu ya abin yake a jihar Kano ne ka san ana takaddama fa akan yan adaida tasahu waɗanda suke tuka babura masu kafa uku kenan
yan adaida tasahu ka san sun shiga sahun waɗanda ake ganin masu kananan sana'o'i ne wanda kuma aka yi hasashen cewa da za a yi amfani da alƙalma na waɗannan kananan sana'o'i a dinga dan ya futa daga abin da suke samu ko da dan kadan ne kusan jihar Kano kusan za ta bunƙasa
kuma da dan dadawa kaga wannan matuka babura masu kafa uku za a ce cewa sun rage wa gwamnati dawainiya ta sai lalle ta samu kowa aikin yi tunda sun dogara ne da kawunan sa sanayin sana'o'i ne da kullun wanda wannan yana taimakawa wurin rage matsaloli da suke damun al'umma na rashin tsaro da sauran abubuwa masu kama da haka
ga duk wanda yake zauna a jihar Kano ko yake shigo ta zai tabbatar da wannan magana ta ka dan uwa
wannan haka yake
domin kuwa alƙalma na yawan masu adidai sahun nan ya kai matsayin da idan za a yi amfani da shi Kano za ta iya dogaro da kanta
wannan haka yake to a dai kwanakin baya ko kuma in ce tun makon jiya aka fara magana karkashin jagoranci na hukumar Karota gwamnati tana kokarin za ta takaita yawan waɗannan mutane da suke tuka babura masu kafa uku
tare da karɓar waɗansu kuɗaɗe a matsayin na haraji na shekara
kwarai da gaske a Dongola ba
haka yake
to ka san wannan ya janyo tunziri daga bangaren su kansu matuka waɗannan babura
waɗanda har suka waye gari a wannan ranar ta Juma'a da cewa za su yi wata zanga zanga tare da tafiya yajin aiki da kin daukar fasinjoji
wannan haka yake amma kuma kamar yadda jagoran su yake faɗa umarnin su shine kowa ya zauna a gida ba sai lalle an fito an yi zanga zanga ba
wanda shi kansa shi ma bai tasiri ba
sai
bayan zama da aka yi na tabbatar da maslaha tsakaninsu da bangaren hukumar Karota
wannan haka yake to amma me baffa babbadan abin da yake fada ne bayan wannan zama
a wannan rana ai ka san an waye gari da waɗanda ake ganin kamar sun bujire wancan umurni
wannan haka yake
shi kuma baffan yace sun shirya musu
wannan aiki da muke yi muna yin sa ne saboda samar da kyautata tsaro da inganta zamantakewa ta al'umma bisa abubuwan da suke faruwa a wannan tsari kuma duk wani wanda yake jin ba zai yi ba ina so in sake jaddada da babban murya ko yake zaton zai yi zanga zanga ko zai yajin aiki ko komai zai yake zaton zai to ina bashi shawarar cewa ya bari mu rufe yin registration din bi yi ba ya ga haukan titin jihar Kano ya gani kowaye mutum domin gwamnati kanta zaman doka take yi bali mabiyi wanda yake talaka da yake tafiyar da al'amura domin sa da zaman lafiyarsa duk wanda yake zaton cewa wannan abu ba mai yiwuwa bane to in muka gama yin registration ya ki ya gani wannan shine sakona ga wanda duk yake zaton ba zai yi ba kuma ko zanga zanga ko yajin aiki ko kowane irin abu wani yake zaton zai yi to ina ba shawara yayi abin da yake ganin yema daidai kuma ba zai hana ni abin da muke ganin shine daidai bisa doka ba
to kaji fa to amma ba za a iya cewa abin ya ci karo da juna ba mun yi la'akari da matsayin ita kungiyar matuka babaran arewa da sauran
to tunda kaga abin da ita gwamnati ta ce ko kuma bangaren ita hukumar Karota tana nan akan matsayin ta na cewa daga watan Janairu za a biya waɗannan kuɗaɗe a dunkule
shine fa
bayan biyan wannan 1800 na tracker din da suke cewa kowanne mai adadi da sau zai sa
to abin idan ka kalle shi Salisu zaka iya cewa abu ne da yake da muhimmanci la'akari da halin da muke ciki na matsalar tsaro da sauran abubuwa masu kama da wannan
wannan haka yake
tunda kaga idan aka ce an sa wannan abu da ake ce ma na'urar taraka babu wani lungu ko sako da mai tukin babarin adaidai da sahu zai shiga da ba a san ina yake ba
wannan haka yake wanda kuma ci gaba ne ba wai ga jihar Kano ba kadai
sosai
har ma da kasa baki daya
kuma duk wasu baki da za su shigo jihar Kano su yi ta'amali da waɗannan babura masu kafa uku
to amma kuma ka san shi Alhaji Sani Sa'idu Dankoli shugaban kungiyar ƴan adaidai da sahu a nan Kano
na'am
ya ce fatan su shine ba wai kudin taraka da ake cewa su biya a wannan wata 1800 ba wata 1018 da ake sa ran za su biya a dunkule wanda dama ka san haraji ne kamar na kullum a matsayin ne
wanda makon ya zama kullum zaka rika fitowa kana bayar da shi ya zama din shekara da ka bayar ka huta kenan
haka
muka gaya mutanen mu a janye zancen wannan zama da muka ce ayi a gida dama mu ba ce muka a yajin aiki ba a zauna dai a gida kada kowa ya fito kowa kuma mai da cewa ka fito ayi wasu tararruka na daban a'a kawai ka zauna a gida ranar juma'a kar a fita domin gwamnati ta ga cewa abin nan ya dame mu ta tausaya mana ta yi mana rigi kuma alhamdulillahi kafin ma a zo zaman ranar juma'a to a lokacin an samu matsaya kuma alhamdulillahi wanda mutun je muka tabbatar ko kuma muke ta gaya mun bubu mu cewa a fito a ci gaba da aiki kowa ya fito ya ci gaba da aikin sa
to zuwa ita sabuwar shekarar da kuka ce an daga zu karbar shi wancan haraji a dunkule an yi hukunci a ko kuma cin ma matsaya ne akan cewa za a biya ne a tsatsanke wata kille duk wata uku uku ko rabin shekara ko shekara guda din wanne aka cin ma matsaya akai
eh a gaskiya ba mu cin matsaya a nan ba kawai abinda zamu yi Allah ya kama lokaci to za a zo a zauna mu ci gaba da roƙon gwamnati ga yadda zai dan a ka'ida da mun kullun ake biya haraji na baya kuma insha Allah a yanzu ma za mu ci gaba da roƙonta ya zama na biya harajin nan kullun ko kuma a kasa mana shi uku ko a kasa mana shi hudu
to Alhaji Sani Sa'idu Dankoli kenan shugaban kungiyar matuka babura masu kafa uku lakaban arewa sau a jihar Kano
to amma dan uwa duk da ji daga gare su da mukai ya kamata mu nemo masana tattalin arziki
tabbas tunda abu ne da idan ka kalle shi akwai bangarori da dama da ke da kalubale a cikin sa
babu shakka wanda kuma ana ganin kowane bangare akwai irin gudunmuwa ko kuma shawarori da ya kamata a ce an bashi domin a cimma matsaya
haka ne
bukatun mu dai bunkasar tattalin arzikin a jihar Kano
to tambayan farko mai Abdulsalam Muhammad Kani yake cewa ne
Daya daga cikin matsalar da take fuskantar Kano a bangaren samun kudaden shiga, gwamnati ta gaza matuƙa wajen baza komarta. Ga masu shaguna nan, ga ƴan kasuwa nan, ga masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i nan, da gwamnati za ta baza komarta ta shigo da su cikin koma haraji, to gwamnati za ta samu kudade da zai taimaka mata wajen gudanar da ayyuka da za su ciyar da ita a jihar Kano.
To amma ba a kallon kalubalen da ita gwamnatin take fuskanta ga waɗanda suke yin tutsu na cewa kamar tana so ta raba al'umma da gudanar da sana'o'in su.
To ai ba haka bane ba. Yanzu in ka dauki masalan nan ta ƴan adede ta sau, ya kamata gwamnati a matakin farko ki fito ki sanar da al'umma ga dalilin da yasa zaki karbi wannan kuɗin. Kaga in ka kalla mafi yawancin mu ba mu san cewa kuɗin, ina jin an kaddara ko naira 50 ne za a lissafa shi gida 30 ya zama a cikin shekara. In an yi wannan ta nan ne aka samar da ita wannan 2018 din. To idan ka kalla wannan mas'alar ta abin da ya shafi ɗan adede ta sau, ni a yadda na kalla abin, na farko dai gwamnati ta yi gaggawa wajen aiwatar da abin. Ya kamata a kalla gwamnati a dau wata ɗaya wata biyu a sanar da su, a wayar musu da kai su fuskanci muhimmanci na biyan haraji, tunda in kun biya za a gyara hanyoyi.
Amma an tabbatar da cewa an zauna da bangarori waɗanda suke da ruwa da tsaki ga wannan sana'a ta adidi sahu, kuma sun amince a ƙarshe ma har ragi suka nema, kuma gwamnatin ta amince.
To ina ganin duk da gwamnatin a ce ta yi wannan ragi, to kamata ya a ce ba fanya bi kamata a ce a lokaci ɗaya za a biya kuɗin ba. Kamata ya gwamnati ki abin da Bature yake cewa kwatali, duk wata uku ka biya kaza, sai ga cewa shi kansa dan adede ta sau sai ya gama biyan kuɗin bi jira dadin wannan abin da zai biya ba. Sannan yana da kyau gwamnati ta wayar musu da hankali su fuskanta cewa wannan 2018 din da ake fada, ina jin an kaddara a kowace rana ina jin naira 50, in ka lissafa a shekara zaka ga zai baka wannan naira 2018 din. Shi mai biyan haraji wajibi ne gwamnati ki wayar mai da hankali ya fuskanci menene makasudin da ya kamata a biya wannan abin. Sannan su kuma ɗan adede ta sau, ba wai bore za a yi ba, ba zanga-zanga ya kamata a yi ba, tunda kuna da shugabanci, to su ƙara koma wajen gwamnati. In an koma wajen gwamnati su neman muku alfarma cewa muna son wannan kuɗin ya koma kwatali, ma'ana duk wata uku-uku, kaga a wata uku ka ɗan tara abin da ka tara.
To dan wakaji Dr. Abdulsalamu Kanishi yana ganin kamar a raba waɗannan kuɗaɗe ko da misali gida hudu ne a shekara,
da akan ce kwatali a turance ba,
eh ba wai
ya zama duk bayan wata uku uku za a riƙa biya kullun kullun din ma fa salisu, idan ka alakanta shi da yadda yawan mutanen suke, in dai har za a yi shi yadda ya kamata shi ma din fa za a tara kuɗaɗe da yawa
ba kadan ba ko dan uwa. To jihar Kano ce ka san nan wa da take ci gaba da fuskantar kalubale ta fuskar adawar cikin gida da kuma bangaren jam'iyyar Hamayya.
Daga cikin gidan kaga akwai irin su Ibrahim Bakaki Mai Goro
daga karamar hukumar Dala.
Daga karamar hukumar Dala, kaga yace suna sane da masu yi wa karamar hukumar Dala zagon kasa,
musamman ma akan bangaren gine-gine da yake ganin ana yi waɗanda ba su dace ba,
wanda gwamnati ta haramta.
Zuwa da ake a taba mutunci da kima ta siyasa Alhaji Nasiru Ali Kokoki, mun gano ba kowa bane yake sa face kwamare, kuma Allah ya taimake mu. Kwamare kana da bukata, zaka zo zaka same mu a karamar hukumar Dala da karfin ikon Allah. Duk wannan abubuwan da kuke za mu rama shi a ruwan sanyi.
Wannan kwamare din,
kwamare ya san kansa a karamar hukumar Dala kuma. Aje a ture kabarrukan mutane, aje a sa harsashin gini a jikin makabarta, a ce wannan abun ya dace. To ina so in gaya ma, idan kai baka ji mu muna ji, al'umma da suke kawo gawawwaki wannan makabartar, banda la'antar gwamnati da jami'an gwamnati, ba abin da suke kullun safiya da dare da yamma. Muna kira
makabarta kake magana,
makabartar kofar mazukal an je an ture kabarruka, an zuba shaguna guda biyar. Mai girma MD Kanubda, mun sani masoyin gwamna ne, kana kaunarsa, mun sani ba za ka bari a ci gaba da wannan la'antar gwamnati da jami'an ta.
Amma lokacin da ƴan Hamayya suke cewa ga kurakuran gwamnatin ku zo ku gyara, me yasa kuke karita a lokacin?
Gwamnatin jihar Kano ta bada umarnin duk inda yake jikin makabarta ko makaranta ba ta yadda aje ayi wani abu na
shago,
amma ta bakin mai girma zababban gwamnan jihar Kano ita Kanubda ita ta sanar da wannan abu.
Amma suna gani lokacin da ake gine-gine inda bai kamata.
To yanzu wannan an zo an yi magana
shugaban karamar hukumar Dale ya ce shi bai sani ba, director na karamar hukumar Dale ya ce bai san wanne ba, shi ma land officer na karamar hukumar Dale ya ce bai san wanne ba. To idan aljanu ne suka zo suka yi, sai a zo a buge gurin nan, in yaso aljanin sai su fito sai su zo su yi jawabi su ce su suka yi wannan abin. Idan da gaske ne ba ku san abin nan ba, ya kamata ku rubuta takarda a buge shagunan nan, domin me a daina da an ta gwamnati da jami'an gwamnatin jihar Kano.
Ibrahim Bakaki Mai Goro
daga karamar hukumar
ko Bakake ne?
Bakaki ne na gyara. To dan wada wannan kuma ina ganin sai mu dunguma zuwa karamar hukumar Bagwai,
inda Mansur Akawu Bagwai ya shigo wannan shiri namu. Yana kira ga mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewar ya duba waɗansu da suka yi ma gwamnatin nan wahala, kada a gama rabon mukamai a ci talata da Laraba ba tare da an sanya da su.
Wanda yana ganin a wannan karamar hukuma akwai mutane irin su barista Zubair Muhammad waɗanda suka taimaka wajen tabbatuwar gwamnatin.
An yi zaben gwamna, karamar hukuma Bagwai ta ba da gudunmuwa da kyau da gasken gaske wajen nasararsa, amma kuma Allah cikin ikonsa har yanzu Bagwai bata samu wani mukami da ya kamata a ce ta samu ba.
To anya ku ta bada gudunmuwa da kake faɗa dai haka?
Zai gudunmuwa da gaske kuwa.
Ai ana ganin kamar ƴan antifati sun fiye waɗanda suke majami'ar APC sun zagon ƙasa a wannan yankin.
Ba karamar hukumar Bagwai ba. Mu karamar hukumar Bagwai haɗuwa muke muka dunkula muke jami'ar APC. Saboda haka akwai manya-manyan mutane a karamar hukumar Bagwai, musamman barista Zubair Muhammad Bagwai wanda ya bada gudunmuwa da kyau. Aka tattara aka shirya wa gwamna sharri akan maganar dala. Barista nan ya shiga ya fita sai da aka tabbatar da cewa wannan sharrin na gwamna bai tabbata ba.
To ka sani ko akwai waɗanda sun ba gwamnan gudunmuwa fiye da yadda kake tsammani an bashi a karamar hukumar ku?
Ai akwai amma shi ma ya bada gudunmuwa da kyau, amma matsala shi ne babu wanda ba aka ba tukunna. To sannan kuma shi ya fi kowa cancanta yanzu a ba, saboda ya bada gudunmuwa da kyau musamman abin da ya shafi wannan abin da na gaya ma da maganar da ya shafi zabi.
Amma ai gwamnati faɗi gare ta, ka sani ko wata kilan gaba zai iya samun wani barabu a cikin ta?
Wannan dalilin ne yasa dama mu zo muka zo mu tunawa Baba Ganduje cewa gafa barista ya bada gudunmuwa, a duba wata tiƙeƙiya kujera a dafa masa domin al'umma yake tiri-tiri da su, kuma so muke ya ci gaba da taimakon mutane.
Wannan yana nufin idan gwamna ya dauko wani daban a karamar hukumar ta ku ya bashi mukami ba wannan wanda kuke fata ba, ba lalle ku karba ba kenan.
A'a ba za mu ci haka ba, amma dai shi kwakwariya a aje ta a gurbin ta shi.
Idan yana da waɗanda yake ganin sun fi cancanta a karamar hukumar kada ya basu kenan, tunda kuna ganin wannan shi.
Ba za mu ci haka ba, amma dai muna gaya masa wanda ya masa aiki na kusa da shi, wanda ya jajirce a kansa, shi muke magana akai, amma ba za mu ce wai ba za mu ba wani ba muna hofi ba ne, amma dai ya zama an bawa wanda ya sha wahala harkas, kuma wanda yake tiri-tiri da mutane.
Haka Mansur
Akawu daga karamar hukumar
Bagwai. Daga karamar hukumar Bagwai.
To dan uwa, ina ganin kafin mu dawo cikin birnin Kano mu tsallaka yankin ƙananan hukumomin Rano, Bunkura da Kibiya.
To cewa ya kace yar gida kawai yanki na zaka tafi.
Kware da gaske, gwanda ya gida kada ya kasance an yi an ƙare ba tare da sauƙi haƙin gidan ba.
To kaga ai wannan magana da kake kokarin shigowa shine yana da alaka dai da batu na aikin yi da ake kokarin matasa da muke da su a jihar Kano sun dogara da kawunan su dinnan.
Wannan yunkuri shi ake ganin wakilin al'umar ƙananan waɗannan hukumomi Rano, Kibiya da Bunkura yayi, wato Honorable Kabiru Alasarru.
Wurin samar da takardun aikin yi ga waɗansu daga cikin matasan yankin.
Alhaji Alasan Abubakar Kibiya shine director campaign ɗinsa.
Daraktan yakin neman zabe ba,
kuma shine wakilin sa yayin raba takardun daukar aiki ga waɗannan matasa uku da aka ce an sama wa aikin koyarwa a manyan jami'o'i dake wannan ƙasa.
To bari mu ji abin da yake faɗi.
Kai mutane wanda aka samarwa aiki da kuma jami'a, na farko akwai Alai Salisu wanda aka sama wa aiki na lecturer a Maritime University wanda take a Delta State. Sannan bayan akwai Nasi Musa Tare wanda shi ma aka sama masa lecturing a Federal University Lafiya. Alhamdulillah wannan ba karamin kokari bane wanda da majalisar mu ne yayi, da kuma wanda aka sama wa shi ma lecturing a University ta Dutse mai suna Ali Yusuf. Kaga alhamdulillah wannan mutane guda uku a halin yanzu an samu musu da aiki, kuma za su ci gaba. Muna fata za su yi amfani da wannan dama su zama jakadu na gari ga wannan mazaɓu nasu, ga kuma wannan mazaɓa ta ɗan majalisar tarayya a Rano, Bunkura, Kibiya da ƙaramar hukumar mu da kuma jihar Kano gaba ɗaya. Na tabbatar da cewa kowa in yana saurara kwanakin baya, ɗan majalisar mu ya kai ƙuduri muhimmi wanda ya shafi aikin noma, wanda in Allah da in aka samar da wannan mutanen mu wanda suke a wannan mazaɓu namu za su ci moriya rani da damuna. Na tabbatar da cewa wannan abubuwa da yake yi abubuwa ne na alheri wannan aiki na noma aiki ne mai kyau wanda muka gaje shi iyaye da kakanni sannan akwai kudiri shi ma da wanda ya kai wanda wannan polytechnic tamu kudirin yadda za a maida ita federal university
to kaji director yakin neman zaben honorable kabiru alasarru
alhaji alasan abubakar kibe ba to ba wai ga shi kadai ba domin ko an ce wai ko shaddadin inwage mu
bai makogaro ba
adan haka ne ma shi salihu a salisu yalwa yake ganin dole yana da tacewa a matsayin sa na guda cikin wadanda suka amfana da takardar daukar aiki a daya daga cikin wadannan jami'oi
so yana so yana amfani da wannan dama wajen mika godiyar mu ta musamman mai girma honorable kabiru alasarru da wannan abuwa da imana kawai sai dai mai addu'a Allah ya raba shi da manyan sa lafiya Allah ya biya masa duk wasu bukatun sa na alkari a rayuwa an samu mun lecturer Amir Chami University of Nigeria kuma ana ganin wannan ba shine abu na farko da aka fara min ba zan yi tuna shekara 17 bayan mun gama secondary junior secondary shi su murtala tare muke azumi daya mun samu damar samun zuwa jarar makarantar boarding ina ganin ni da Kamal Umar zan yi tunawa honorable Kabiru Hassan shine ya hada mana duk wani abu da ake zuwa boarding da shi ana abun ta umanta ba wannan shine yasa ma mu Kabiru muke ba wai jami'a ba dinna Kabiru shi muke ba wai fatan sa insha Allah wallahi wannan abu ban taba manta shi ba to insha Allah sannan kuma wata 10 baya February an samu mun offer a KSMB Kano State Senior Secondary School Management wata na 10 da fara aiki kuma gashi an canza mun amarin sauran duk wadannan aka sama mana muna godiya Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi
haka to Allah ya tayi riko yasa kuma Salihu a Salisu da takwarorin sa zasu amfani da damar wurin su ma taimakawa na kasa da su
to ina ganin sai mu dawo karamar hukumar Nasarawa kuma
akwai irin su Sale Commander Tidin Murtala
wanda ya kasance kakaki shi kuma ga majalisar karamar hukumar ba
to me yake cewa
wato taro ne na karawa juna sani suka tsallaka can birnin tarayya Abuja suka gudanar da shi hadin gwiwa tsakanin kungiyar shugabannin kananan hukumomi na kasa baki daya da kuma kungiyar kansuloli ita ma ta kasar
Wakiliyar mu Umma Suleiman Sagage ita ce ta tuntubi Sale Commander inda ta tambaye shi ta ina wannan wataran karawa juna sani zai amfani su al'ummar karamar hukumar Nasarawa
ga abin da yake cewa
na farko ita kanta karamar hukumar wani gyara za a yi wata matsala take da shi ta yanda za a tsayar da al'umma da suke cikin wannan karamar hukuma sannan wani dangantaka za a hada tsakanin legislative da executive ta yanda za a samu kowace bangare an bata haƙinta alhamdulillahi an tattauna al'amura sosai kuma karamar hukumar Nasarawa matsayina na kakakin majalisar kansuloli na karamar hukumar Nasarawa ni Sale Commander alhamdulillahi an zabe ni a cikin kaf jihar Kano ni ne guda ɗaya da aka dauka tilo wanda aka yi wani committee wanda aka sani a ciki mun hada da wasu jahohi da suke kudancin Najeriya da arewacin Najeriya wanda zamu je kuma mu zauna mu fitar da matsaya da abubuwan da muka tattauna domin shi za a tura wa kungiyar gwamnati na kasa da kuma argon ga matsayin da aka yi akan abin da aka cimma abin akan abubuwan da aka tattauna wanda a yanzu ma mun gama duk abubuwan da zamu tattara mun yi matsaya wanda kuma muka zo muka karanta wa gida da speakers gaba daya na Najeriya gabaki ɗaya da kuma majority leaders da wasu daga wakilan kansuloli wanda an kika kalli karamar hukuma ta Nasarawa na tafi da kansuloli biyu akwai wakilin kansular mazabar Kawaji da kansulan Hotoran Kudu wanda shine majority leader wanda tare muka tafi wakiltar karamar hukumar Nasarawa wanda a kaf jihar Kano ni aka dauka wanda ina cikin main committee wanda zamu yi matsaya da duk abubuwan da aka yi kwana uku ana tattaunawa wanda kuma shine abin da za a dauka a matsayin abubuwan da aka amfana a cikin wannan taro namu
Honorable Sale Commander kakaki na karamar hukumar Nasarawa gargashin jagorancin Honorable Lamin Sani
kuma kansila na mazabar Tidin Murtala
wannan haka yake
duk a wannan yankin
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
to ina jin tura ta kusan kaiwa bango kafin mu sallama Salisu ai ina jin akwai wasu dan karin bayani ko kuma sanarwa da za a yi ga masu sauraro ko
to dan warano dauran aure ne na dan uwa abokin aiki Abdul Kadir Sulusu Adam da aka fi sani da Daddy
wasu kuma suke ce masa Jiyalewa
wanda zai angwance da amaryarsa Ruqayyatu Salihu Haruna
za a daura auren ranar Lahadi 15 ga watan Disamba da nake ciki shekara ta 2019 kenan da misalin karfe 11 na safe
inda za a hadu a gungunzar babban daki kofar gidan makaman Lufudi
inda za a dunguma unguwar Caranci masallacin Mallam Abubakar Goshi kusa da makabartar Caranci kenan
akan titin Sheikh Jafar Muhammad Adam na Dorayi kenan
to Allah ya bada zaman lafiya
to amin danwa bayan wannan kuma akwai shi ma abokin gogurmaya Nura Bakonkwashi
wanda abokin kowanne gauta shirye-shiryen siyasa
gaskiya ne wato Alhaji Nura Suleiman Gama wanda shi ma zai angwance da amaryarsa Halimatu Sadiya Abdullahi Umar
a ranar 15 shi ma dai ga watan Disamba da muke ciki din karfe 11 na safi wanda shi kuma za su hadu a kwannar Jabalayin ɗan nono Gama
sannan kuma a dunguma tsohon masallacin Mallam Nafi Indabawa kusa da Ujila kan titin kofar dan Agundi dake hanyar titin Jami'ar Bayar kenan
biyu ke kenan ba
haka
to Allah ya sa ayi asa'a Allah kuma ya bada zaman lafiya ni Salisu ayi anan zan barka
to masararo a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango sai abokan aiki musamman mashi Ibrahim Isaac dan Kwarno da muka gabatar da shirin tare Khalil Shatima sai Adam Suleiman tare da Umma Suleiman ni Salisu Bafayu nake fatan mu hutun karshen mako lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a